na mako daga mu'assasat Nurul Haq mai gabatarwa Malam Tijjani Ismaila Khalifa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أن وانا مسلمي مبادا ماتا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم جمعة 29 غوتا صفر Hijira 1442 wanda ya daidaita 16 ga watan Oktoba shekara ta 2020. Maudu'in mu a wannan rana shine ilhadi da mulhidai a wannan zamanin. Kuma insha Allah a ƙarshen wannan maudu'i za mu tattauna abubuwa da dama kamar ma'anar ilhadi da kuma waye mulhidi. Sannan hukuncin ilhadi da hukuncin mulhidi a cikin addinin musulunci, sannan nau'o'in ilhadi da kuma bambanci da yake tsakanin ilhadi a kafashen turai da kuma ilhadi a cikin addinin musulunci. Insha Allah kuma za mu yi magana akan abubuwan da suke jawo ilhadi da kuma ya ya kamata iyaye da family su yi idan Allah ya jarrabe su da ɗa ko ya wanda yake mulhidi. Sannan kuma wani hanyoyi ya kamata malaman addini su bi don daƙile wannan fikira ta ilhadi a ƙasashenmu. To insha Allah wayannan su ne abubuwan da za mu tattauna. Da farko, menene ilhadi? Al-ilhad kalma ce ta larabci. Al-ilhad a yare in an ce al-ilhadi shine kaucewa gabarin abin nufi ko kaucewa gabarin gaskiya. Ga abu yadda yake to kauce masa shine ilhadi a yare. A istilahi kuma na addini a gun malaman addinai shine kore samuwar mahalicci. Wannan shine a ilhadi, mutum ya kore samuwar Allah wanda ya halicci wannan duniya. To wannan shine ilhadi. Ilhadi shine abinda ake ce masa a atheism a turanci shine ilhadi. To sannan ilhadin nan yana da nau'o'i. Kalmar ilhadi yanzu ta aka fi amfani da ita, amma akwai ilhadi, akwai alladiniya, akwai alladriya. Alladiniya ta bambanta da ilhadi. Alladiniya shi alladini shine wanda bai imani ba, wato shi alladini shine wanda bai imani da addini ba kwata kwata, amma ba lallai bane a same shi bai yadda da Allah ba, a'a shi addini ne bai yadda da shi ba, amma zai yi ya yadda da Allah wanda ya halitta baki daya, amma bai yadda da addini ba da annabawa, wannan duk bai yadda da su ba. Kamar yadda irin kamar wani filosofa a Turai da aka ce ma Thomas Paine, shi ya ce ya yadda da Allah amma bai yadda da annabawa, bai yadda da addinan da suka zo da shi ba, dan inda shine sai Allah ya masa magana shi akan kansa, tunda wani ya turo to su ya turo akan kansu. To wannan alladini ne. To sannan sai kuma akwai alladriya wadda ake ce mata agnostic, shine mutum ne a yake shine rashin imani da abubuwa na uluhiyya da kuma gaibu, cewa mutum bai yi imani da samuwar uluhiyya da gaibu ba, ma'ana bai imani da cewa ba iya tabbatar da ilimi, ba iya tabbatar da ita da hujja ba, kuma sannan da yi imani da cewa za a kore ta ba, ma'ana shi kamar yana kokwanto ne, shi bai sani ba, amma dai yana ganin abubuwa da ake faɗa na gaibu na Allah da sama da ƙasa da lahira da dufa, abubuwa da ake faɗa wanda ba ɗan adam baya gani, da aljani da mala'ika, to waɗannan ba wata hujjar da za ta tabbatar da su, sannan kuma bai da hujjar da zai kore su, da haka shi Allah adri ne. To wannan su ne nau'o'i waɗanda suke tare da ilhadi. To abin tambaya anan shine, akwai waɗanda ake ce musu ƴan hakika yanzu da aka samu a cikin al'umman musamman mu a cikin sufayen ɗariƙar tabiya, an samu wasu ƴan hakika su ma suna tare da mulhidai. To su ba mulhidai bane ba, su ƴan ibahiyya ne. tunda su ba suna kore samuwar Allah bane ba. A'a, su kawai wata harkada ce ta cewa komai Allah ne. Daga nan abin sai fara da cewa kuma to ai ba su bi ahkam na shari'a ba, su yanzu sun samu yaqini, amma sun tabbatar da Allah sai da su ce kawai a'a zuhuri ko tajallin Allah a jikin komai, da haka komai ma Allah ne. Wanda wannan dogon bance ne mun yi shi a wurare da dama, to amma dai baya daga cikin shi irin wannan nau'in alhadin, shi ma kuma da illarsa da muninsa a cikin addinin musulunci. To sai magana hukuncin ilhadi, me hukuncin yin ilhadi? Hukuncin ilhadi kai tsaye kafirci ne, kai tsaye ilhadi kafirci ne, domin kaucewa ayoyin Allah ne. Allah ta'ala ya faɗi kalmar ilhadi a cikin alqur'ani, yana cewa wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzuqu min azabin alim. Duk wanda ya nufi ɗakin Allah a cikin fatul hajji, ya nufi ɗakin Allah da ilhadi, to ba mu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi. Ilhadi ya kaucewa, ya nufi ɗakin Allah ba da niyyar bautawa Allah ba, da kaucewa samuwar Allah. Sannan kuma a wata aya yana cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, Allah yana da sunaye kyawawa, ku ambaci Allah, ku kira shi da ita. To yana cewa wabarul ladina yulhiduna fi asma'i, ku rabu da waɗanda suke yin ilhadi, suke kaucewa sunayen Allah da ayoyin Allah. A wata aya yana cewa innal ladina yulhiduna fi ayatina, hakika waɗanda suke yin ilhadi a cikin ayoyinmu. To dukkan waɗannan suna nuna ilhadi, ilhadi a sunayen Allah, ilhadi a cikin ayoyin Allah shine halitta Allah. Sannan kuma lisanul ladina yulhiduna ilayhi a'jamiyun, a wata aya yana cewa harshen waɗanda suke ilhadi a cikin alqur'ani, to a'jamiyun baubawa ne, wa hadha lisanun arabiyyun mubin, wannan kwararren alqur'ani larabci ne bayyana, ala yaren larabci ne wanda yake bayyananne. To wannan ilhadi akwai ta, hukuncin ta kuma kafirci ne. Duk mutumin da yayi ilhadi ya kore samuwar Allah, to wannan ya kafirta. Duk mutumin da ya kore samuwar Allah, ko ya kore wasu daga cikin ayoyin Allah, ko kuma sunayen Allah ya yi ilhadi ya kauce musu, to wannan ya kafirta. Wannan hukunci sa kenan a cikin addinin musulunci. To sai kuma maganar me yake jawo ake yin ilhadi yanzu a duniyar musulmi. Da wannan ilhadi zahira ce ta bayyana, yanzu take bayyana a cikin al'ummar musulmi, ta ba da kafashen larabawa ta yi tsanani, kuma gashi ta dan fara shigo mana nan. A hakika ba za mu kira ta zahira a inda muke a yanzu ba, ko da yake na da wahala, kamar yadda masana suke cewa a gane a yawan mulhidai. Misali kamar a kasar Saudi Arabia suna cewa kashi 5 ko kashi 6 na samari suna yin ilhadi, amma wannan su da kafin masana suke cewa ba kididdiga suka samu wannan alƙalumman ba, shi yasa ma suke amfani da percentage. Suna amfani ne kawai da rubuce-rubucen samarin Saudi Arabia akan internet, akan social media, a nan suke gane mu, domin kowa yana tsoron ya bayyana family shi, su kore shi, daula ta kama shi, mai yiwa a can kafashen ma a yanke masa hukuncin kisa. To duka suna tsoron waɗannan, da haka ba sa bayyana kansu. Da haka amma dai abin da yake faruwa gashi na kafashen Larabawa da yawa abin yana faruwa, wasu ma har suna guduwa su kafashen Turai. To wannan abin daga baya ya shigo mana. Asalin ilhadin nan, to bana kun shiga dogon tarihi na ilhadi saboda muna da abubuwa da yawa a gaba. Bayan an samu nahaba, renaissance a Turai, ya jawo wato kaucewa kangarewa coci, saboda a lokacin kiristoci a coci sun dora mutane abubuwa na wato sun dora mutane a tsananta mutane addini, sun ba wa sarakuna dama, sun kafa theocracy a Turai, suna danna al'umma, suna karɓar fukukul gubran, abinda ake cewa indulgence, dukka wa'annan abubuwan sun tsananta al'umma, sun hana malaman falsafa da malaman science su motsi. Da mutum yayi motsi ya faɗi wani ba ilimin science, sai a ce ai yayi harkada a kashe shi, haka aka dinga yi, aka dinga kashe masana da malaman science a Turai. To kangare wannan coci, to yana daga cikin abin da ya jawo Bature ci gaba. To dan haka a nan su abin da ya ja musu ilhadi kenan. To mu kuma daga baya abin nan ya shigo mana. To akwai masana da masu bibiyar lamura na addini a wannan zamanin namu, sun ba fadar abubuwa da yawa, abubuwa da yawa suke fada wanda suke kawowa, waɗanda suka jawo ake samun ilhadi a yanzu a ƙasashen musulmi. Na farko a gurguje shine wato tsanani tsananta addini da daskarewar addini a tsananta addini akan al'umma wato wannan waqi'i ne na rayuwa ta ijtima'iyya a tsananta addini to wannan yana jawo yana daga cikin abin da ya jawo kangarewar wasu suke ganin to addini ya takura rayuwar su daga bangaren ko masu addini wannan abubuwan yake fada kusan dukkan masana suna fadan wannan ba wani masani da zaka gani yana da wahala wanda bace maka tsananta addini ya daga cikin ɗaya daga cikin dalilai da ya jawo ilhadi a duniyar musulmi ba musamman a can kafashen a larabawa ma'ana tsananta addini shine ya zama na an saka mutane ahkam komai halal komai haram an tsananta komai da wahala wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa in hadha ad-din matinun fa aulinu fihi durfkin wa lam yushadd ad-din ahadun illa ghalabahu wannan addinin mai sauki mai karfi ne ku shige shi da sauki wallahi babu wanda zai kokawa da addinin shi addini ya kayar da shi duk wanda ya tsananta addinin to addinin sai ya fi karfin sa kuma ya gaya mana yassiru wala tu'assiru ku sauƙaƙa addinin nan kar ku tsananta bashiru wala tunaffiru bi bishara da addinin nan kar ku kora mutane da addinin nan to kullun haram haram kullun muta din motsi haram wannan abuwa yana daga cikin da duk masana sun ambaci wayannan a cikin wannan a cikin sababai da suke kawowa sannan kuma akwai ci bayan al'umman musulmi da aka ciki a yanzu samari sun tafi duniyar turai kullun muna cewa kafirai ne alamar da nir America alamar da nir kaza Allah amma kuma kullun su sun ci gaba ana ganin sun ci gaba mu kuma nan kullun ci baya muke to wannan yana daga cikin abin da ya jawo kuma kullun ta muke musu kafirai sannan rarrabuwar kan al'umma al'umma ta rabu sunna shi'a sufiya falafiya waye kullun rikici baha'iyya wane ne rigingin mu dukkan al'umma musulmi tana cikin wannan wanda wannan kowa ya san wannan abin dan haka saurayi yakan iya tasowa ya rasa ma meye ne wannan abin to wannan yana daga cikin dalilai shi ma da yake jawowa ana wato yake jawowa mutane suna samari suna fadawa a irin wannan abubuwan sannan kuma yana daga ciki shine bushewar ruhi bayar da addini babu ruhaniya kawai addini rules ne ya zama kamar wani wato wani lokacin in wasu malaman suna koyar da addini sai ya ga kamar wani irin ka'ida wani decree ne kawai irin na kasashen da suka yi aqida irin ta nazi misali Germany a lokacin da aka yi wannan abun kawai ka'idoji ne ayi kaza babu ruhaniya a ciki to wannan shi ma yana daga cikin abin da yake jawowa sannan masana suna faɗa cewa wato timbe na sha'awa da kokarin fita daga wato lefi ma'ana samurai yakan taso domin duk wannan abin zahira ta a cikin samari yana da sha'awa kuma bai da mafita wannan abin tana damun fa tana tumanyar sa a zuciyarsa to yana so yaje yayi laifi yayi zina ma'ana dan ya biya bukata fita sha'awa to amma yana banda tsoron a kama shi wannan daban zai iya yi a boye ba a kama shi ba to amma ya zai ya fita daga cikin wannan ash'ur bizamb wannan wato guilty conscience din to dan haka wannan yana iya jawa ya kori addini kawai dan ya huta don haka ba ka famu wato kamar da suke cewa wato wata ukda jinsiya ce ukda jinsiya kuma ukda jinsiya din nan gaskiya ne tana faruwa a kasashen da aka tsananta addini misali ana cewa ko kwanaki wani yana gaya min cewa a America abinda aka fi mafi yayi laifin da ƴan kasashen Larabawa Khalid suka fi Saudiya da sauransu suka fi samari a can kasashen Turai a America zaka samu shi ne makala ta wato harassment sun yi harabin mata sun wato sun yi ko fade ko ni yirin fade ko taba jikin mace saboda a kasashen suna da ukudan nafsiya an tsananta addini an ga aure yana da wahala a gonsu sannan wato suna da ba su khalas akan wannan halin da suke ciki na sha'awa ba kowa da ya san irin matsala irin na sha'awa a shekarun samarta to wannan shi ma yana daga ciki sannan kuma akwai sababai na ɗaya daga wani sababin shine sababi na wato ilimin sciences yaro ya zo ya karanta littafai na ilimin sciences ko da na falsafa sai ya ɗauki ra'ayin wasu misali ya karanta littafai ko na scalmas ko na su fruit Sigmund Freud ko kuma na irin su Nietzsche da kuma wasu na da cikin ilimin philosophy ya karanta kamar irin su na Dawkins yake wanda ya rasu kwanaki irin wa'annan da fa mutum zai karanta sai ya dau wa'annan ra'ayikan wannan duka yana iya jawowa sannan sai kuma abinda ake cewa ittirabatun nafsiya wato disorder ne mental disorder mental disorder anan ba rashin hankali na hauka ba a'a ba shi bane ba ba wai rashin lafiya da an ce disorder a ce a hauka bane ba wato yana iya yiwa mutum yana da wata wato wannan wannan disorder take samuwa fawar depression da wani abu wannan ya zama khalasi ce gare shi ce ya dinayin addini ma to sannan sai kuma mas'alar tarbiya wanda wannan tana da muhimmanci irin tarbiyyar da mutum ya samu da alaƙar sa da iyayensa tabbas wannan malamai shi fa bashi a ƙarshe yana daga cikin daya da wancan na farko na addini na malaman addini da wannan nabi na iyaye to yana daga cikin abin da yasa mutane suke yin ilhadi wannan malamai da yawa masana ilimin zamantakewa dan adam da tabi'a dan adam sun tabbatar da wannan alaƙar mutum da iyayensa da yawa waɗanda suke yin ilhadi ba su da kyakkyawar alaƙa da iyayensu akwai wani malamin psychology da ya rubuta a littafi akan wannan mas'alar kuma ya faɗi tajriba da shi yayi yayi littafi wanda ake cewa faith of fatherless wai imanin wanda bai da uba the psychology of atheism psychology na wannan ilhadin ana cewa Paul Beef yace ya rubuta wannan littafin ya nuna gaba ɗaya wannan yana shi yayi experience yace tun yana da shekara 20 da wani abu ya shiga ilhadi har ya kai shekara kusan ɗajin 40 da wani abu yana wannan ilhadin yace ya gano alaƙa ce matsala ce ta iyaye dan haka ya bada muhimmanci akan cewa lallai waɗannan abin da yake ja shi alaƙar iyaye mutum yana samun matsala da iyayensa ne to kaga anan to dole iyaye shine abin da zamu zo a gaba iyaye su zo su tsaya cikin ya ba su mu'amala da ƴaƴansu to waɗannan sababai kenan to sai mu shiga kuma maganar yaya iyaye za su mu'amala da ƴaƴansu idan sun samu wannan ilhadin na farko dai kamar yadda na faɗa wannan masanin ya faɗa cewa alaƙar iyaye idan mutum ya zama na irin tarbiyyar da suka masa mutum baya da iyayen da yake jin dadin su ba su ja shi a jika ba sun tsananta masa rayuwa sun tsananta masa addini sun tsananta masa komai to wannan bai iya tura mutum zuwa ga ilhadi dan haka lalle iyaye ya kamata su duba su ga meye dan su ya meye ya jawo dan su ya dauki wannan ra'ayi alaka su dan haka koda ya faru to su jawo shi a jika su zauna da shi idan akwai masu ilimi a cikin family din to su tattauna da shi idan ba su da mai ba su da ilimin da za su tattaunawa da shi domin yana kawo hujjoji abubuwan da ya karanta shi yanzu ya gano abu kaza ma duk tasirin ya ne wane ne duka irin waɗannan abubuwan to sai a nemi masa wani masani wanda yake wanda zai iya mu'amala da shi ya abotance shi amma iyaye su masa mu'amala mai kyau kar su kore shi kar su zage shi idan suka kore shi suka zage shi daga gidan suka tsananta masa to zai kangare domin magana ta gaskiya asali kamar yadda masana da yawa suke faɗa ilhadin da ake a kafashen musulmi gaskiya ba ilhadi bane ba bai kai ilhadin da ake faɗa ba kawai wani hali ne na al'umma take ciki na manta ɗaya sababi ban faɗa ba shine zaluncin shugabanni wanda wannan sune guda uku manya a ciki na farko tsananta addini da malaman addini da zaluncin shugabanni da kuma matsalar tarbiya zalunci al'umma shugabanni suna zaluncin al'umma sun kwashe dukiyar al'umma sun ban mutane a cikin wahala da rashin makoma babu demokradiyya saurayi ya taso ya ga abin da yake faruwa a turai ga halin da yake ciki sannan malaman addini sun tsananta addini a kansa sannan kuma suna fadar cewa a bi shugaba wajibi ne a bi shugaba sai an bi shugaba kaza kaza akan wannan abin sun bawa shugaba dama ya yi abin da ya ga dama da sunan addini wannan ya jawo da yawa a kafashen larabawa wannan ya jawo da yawa mutane sun yi ilhadi amma alal haqiqa ba ilhadi bane ba wai haqiqa a can bayan zuciyarsu bane ba a'a suna sun yi ilhadi da tasarrufinmu da yadda muke gudanar da rayuwa da addini ne ma'ana ilhadi ne na siyasa da zamantakewa da tarbiyyar iyaye da addini da malaman addini shine kawai amma ba ainihin ilhadi bane yana da wahala ka samu ainihin mulhidin dan wani ma in yi zaka ga shi fa zaka suna kokarin su nuna a maka cewa fi provoking mutane ko iyayensu ko al'umma shine ba za su faɗa abin da ba su baka haushi saboda me kai imani da karatu ba za su faɗi magana akan abin aida idan mutum mulki ne bai yadda ba sai zai rayu fa shi bai da imani ba akwai fa ature da yawa ba sa zagi ba sa komai fu mulki dai ne ba ruwa ba sa komai amma dai su ba a gurin aiki ma gashi na ani ba a mata believer ni ba mai imani bane ba ni ban imani da ni atheist ne kai eh mutum zai gaya maka wannan ba wani abu to amma baya zagin addinin ka baya zagin annabi Isa Jesus baya zagin at-taura ko injila baya zagin annabi Muhammad ba ruwan sa shi dai mulhidi ne to amma wannan ba ka cewa a akwai wani abu da yake damun su ashe ba ilhadi suke ba rigima suke da ayoyin Allah ba rigima suke da addinin Allah ba rigima suke da samuwar Allah ba suna rigima da mu iyayensu ne suna rigima da society su suna rigima da malaman addini suna rigima da sarakuna azzalime shi shugabanni wannan shine yake da ilhadi akwai abubuwa da yawa wato da zai kamata mu duba a wannan lokacin hatta akwai halin da mata suke ciki a yanzu akwai abin da ya kamata mu fada ban fade shi ba shine mata ana samun mata suna yin ilhadi kamar yadda magani ya kafashin larabawa abin yana faruwa yanayin yadda muka tsananta addini akan mata magana ta gaskiya a kwanakin baya nayi program akan wannan kusan guda 7 akan zancen yadda mata suke a cikin addini akwai abubuwa da al'ada ne muka tsananta akan mu shi da zaka samu mata a kafashin larabawa suna yi da yawa saboda tsananta addini to mu ma anan haka dabi'an mu take muna malaman addini akan samu masu tsananta addini musamman ƴan zamani akan mata sukin sa niqabi sukin yi kaza da mata tayi abu a fito ai ta amma shugaba yayi duk abin da yake dama kuma talakawa ake wayannan abubuwan to da haka wannan yana jawo irin wannan abin a ce mata kafira a ce ta ki addini ta lalace ta yi kaza duk wata mawace mawakiya yar wasan kwaikwayo an haka kowa kwanakin nan da aka yi magana akan hukuncin da aka yi na wanda yayi batanci ga jinabi manzon Allah a Kano da aka yanke mar hukunci a Kano ana ba a alƙali yanke hukunci ana cewa ba a tabbatar da hukuncin gwamnati zai tabbatar abinda ya faru akwai wacce tayi magana wacce abinda sai nake magana akai nayi magana a social media da na kawai ganin ana cewa kafira ce kafira ce ban san ta ba ban taba ganin ta ba ban taba ganin shafin ta ba ana cewa kafira ce na tambayi wani sai ce ni eh ai ta ce kaza kaza na ce an ta faɗa hakan sai ce ai ta ce duwo dan wani ya taba jarabin annabi ba komai ba komai bane ba dan me ba aka shishi sai na ce eh wannan kan lalle kaza kaza da sauransu sai na bita a shafin naga abin yayi yawa sai na bita a shafin ta na social media a Twitter naje na ga mai ta rubuta sai na gano a hakikanin gaskiya ana ce mata Fakhriya Hashim sai naga abin hakikanin abin da ta rubuta tana challenging cewa gwamnatin Kano ba ta da credibility da ba ta yanke da ba ta kashe wannan yaran saboda ita ma ta da kashi a gindi na daya kenan na biyu kuma ta fahimci abin cewa ai rigima ce tsakanin tunda wancan da ya dan dan hakika ne yana da alaka da tijaniya to rigima ce tsakanin ƴan kizala da ƴan tijaniya saboda ƴan kizala suna pushing abin suna ganin kamar abin ya fito daga abokan hamayyarsu sun tafi guguta abin to wannan sai ta fahimci abin a haka da ta fahimci abin a haka sai ta ganin cewa to dan me za a yi daga fadan wannan aka dinga ce mata kafira kafira ta kafirta tayi waye a hakika na ana ce gaskiya ne kamata a kafirta ta ba wanda mutane ne ma suka mun ta akan na faɗi wannan abinda nake gudu shine kawai akan social media kana zaune a gida ka zo ka rubuta abu baka da ilimin addini ko kuma ilimin addinin ka dan ne ko malamin addini ne kai kawai ka ce wa mata kafira ka kafirta ta yar musulmi tana musulunci yarinya karama matashiya ka zo ka gaya mata wannan ta waye ta yi karatu misali matashiya ce ta yi karatu ta yi waye da sauransu ta waye tana magana akan ƴancin dan adam ka zo ka faɗa mata wannan da sunan addini dole ka kore ta daga addini domin me idan dai ta ji malaman addini sun faɗa to ta ji abin yayi yawa to zai fata ba ta kokonto amma idan abin da zai fuutar da irin wannan shine tarbiyya alaƙarsu da iyayensu da kuma tarbiyyar da iyayen suka musu amma kai malamin addini duk abin da zaka faɗa a social media da wurin karatunka ka zage ta kai waye ba abin da zaka kora ta kake daga addini dan haka kuma baka isa ka tabbatar hujjojinka ba in tace ba ta yadda ba baka isa ka fitar da ita ba ma'ana baka isa ka zaunar da ita ba ba zaka iya kayar da ita ma a hujja ba ashe kaga kafance wata musulma da tarbiyar addini tayi imani da Allah da kikkiawa alaƙar da take da iyayenta ta san cewa shirme kuke yi dan haka lallai a wannan abin ya kamata mu san wannan abin da yawa da an yi abu kwanakin baya an samu yar wasan kwaikwayo tayi wani abu wanda yake a waka ne ko na taba wani ne ko tarin gumu abokin wakar ta ne a cikin waka wannan abin da ya fito clip din aka yada aka kore ta daga industry din da ake yin wannan wasan kwaikwayo har ma wani ya kira ta America aka ce ta tafi ta je ta dawo fata bar addinin ta ba wanda ta je gunfa musulmi ne wanda ya kira ta amma irin wannan korar da muke mutane suka rinka magana akan mambari suna magana maganganu iri iri idan ba ta da kyakkyawa alaka da iyayenta da tarbiyyar da aka mata addini a gidansu ku malaman addini ba ku fa ku tantance akan wannan ba lalle ya kamata malaman addini wanda suke da'awar malaman addini domin gaskiya wannan abun ba a san su ba sai a yanzu samari da suka fito suke yin malanta ta addini amma da addini ba haka yake ba addini ana yin addini tabbas ba za a ce duk abin da ake yi a dadin da yayi bane ba ko duk al'adun malaman da mu ce duka daidai ne a ba haka bane ba akwai abubuwa da yawa wanda yake wannan dan adam ne malamai ba musulmai bane ba amma dai al'ada ta addini tana ba wa mutane itmi'inani da stability a cikin ransu na gamsuwa da addini da waqi'in al'umma amma wannan abuwa yanzu ake tsananta addini tunda ana ganin madama ba su addinin daidai ba wannan ya kamata a muyi tunani akan wannan abuwa musamman waɗanda suke tafiwa a yanzu lalle ne a dawo da addini yadda yake addini musulunci addini na rahama addini na sauki addini na adalci addini ne daidaito da yawa yanzu da mutum zai je ji karatuttukan malamai karatuttuka da yawa akan rayuwar ƴaƴa mata da wa'azuzzukan su da sauransu da yawa wasu malaman karanta alqur'ani da alakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴansa mata sayyida fatima sayyida zainab sayyida ummu kulthum sayyida ruqayya da alakar fa da matansa sayyida aisha sauda sayyida zainab gaba ɗayan su in kaga yadda manzo Allah yayi alaka da su da matan sahabbai sallallahu alaihi wasallam mata sahabbai sai ga manzo Allah ba haka yayi mu'amala da ƴaƴa mata ba ashe wasu al'adunmu ne da wasu fahimtoci da muka dauko mun karanta littafin mutumin kaza dukkan muka ba muka hada muka ce addini ne ya kamata mu sake muraji'ar wa'annan mas'aloli idan ba haka ba to wannan abin bai zo Allah hakika mu gode wa Allah a Najeriya babu shi da irin yadda yake faruwa a sauran kafashen Larabawa amma fa akwai shi a kafa domin suna boyewa ne akwai mutumin da mutanen da suke mu'amala da suke tattaunawa da su akwai wanda na sani malamin addini yana tattaunawa da waɗannan mulhidan yana ba su dama da yake ya waye ya san addini ya san kuma ilimin sciences da na physics da sauransu suna iya tattaunawa ya ganar da su kuma har da yawan su ce sun bar wannan abin sun gane saboda me yana ganar da su cewa abinda kuke rigima da shi kuna rigima da fatawoyin malamai da wa'azuzzukan malamai ba da jawharin risalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ga hakikanin yadda risalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take da haka yana ganar da su waɗannan abubuwa kuma kaga ba a fito publicly an yi ba ba a yada a social media ba bai dauko recording din ba bai dauko bidiyon ba dan haka ana yin abin a rufe wannan hakika ce tabbas ana yi ba wai abin da aka bar labari ba na san wanda yake na san kuma yadda ake yi kuma masani ne akan wannan abin to kaga wannan zai nuna bana cewa lalle sai mun zo mun yi tsari idan ba haka ba to gaskiya akwai matsala lalle ne masu tsananta addinin nan sai sun daina su dawo su fahimci addinin yadda ya kamata kungiyoyin addini su tashi su yi seminomi da kungiyoyi a malaman addini yadda ake wa'azi da yadda ake kira zuwa ga Allah na ɗaya kenan wannan dukkan dawai na addini na biyu shine iyaye lallai iyaye su ku ba wa mutane kada su tsananta addini akan yara mu fahimci rayuwar ƴaƴanmu daga shekara 13 zuwa shekara 25 har da 8 har 30 shekaru ne masu wahalar sha'ani dan haka lallaba yaro saurayi ake tsallake su lokaci ne na karatu na sana'a na aiki na ci gaba amma kuma lokaci ne da sai an taimaka wa saurayi ya tsallake wannan in aka tsananta mar addini a wannan zamanin da ake da budewar duniya to fa lallai za a iya samun waɗannan matsaloli a duba wannan abubuwa ta bangaren abin da ya shafi nafsiyat na yaro saurayi meye a cikin kwakwalwarsa mai a cikin kwakwalwarsa sai kuma zaluncin shuwagabanni ba yadda za a yi shuwagabanni suna zaluntar mutane kamar matsal da muka fuskanta kenan a kwanakin ba da har yanzu a cikin satin nan cewa a bai halatta a yi zanga-zanga ba ai ba musulunci ba ne ba amma baka faɗi yadda ake kashe mutane ba baka yi magana akai ba amma kana magana bai halatta ai shugaba ba wannan ba kuma ba kada hujja gashi nan a tarihin musulunci duk sahabbai sun yi kuma akwai shi a cikin addinin musulunci amma ka ce babu saboda me kai irin fahimtar ka je ka dauke fa hadisai wanda aka yi na siyasa ko kuma ka canja ma'anarsu saboda me a ƙarshe za ka samu kusanci da shugaba wannan matsala ce har akan wannan matsalan ma matar da ta fito ita Aisha Yusuf ta zo ta tsaya ita ba ma za a ce mata yarinya bace ba da mai hankali ce da iliminta da wannan a ta zo ta tsaya ta yi wannan abin abinda muka fara yin arewa shine challenging dinta da haka dole muka koma muna kokarin mu nuna mutane mu yabe ta domin me ta zo da hijabin ta da shiga ta addini kuma ta yi akan neman haƙƙi ne ai wannan ai gaskiya ne ko kashe ta akai a lokacin ta yi shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai sayyidu shuhada'i hamza wa rajulin qama ila imamin zalimin fa amarahu wa nahahu fa qatala shugaban shahidai shine sayyidina hamza wanda aka kashe shi sayyidina hamza sannan nabi kuma shine mutumin da ya tashi ya tsaya a gaban shugaba azzalimi ya umarce shi da aikin alkhairi ya hana shi munan aiki wannan shugaban ya kashe shi to wannan yana ciki abbarul jihadi kalimatu haqqin inda fitanan jahil mafi fitin jihadi fadar gaskiya a gaban sarki azzalimi shugaba azzalimi wannan ya kamata mu fahimci wa'annan abuwa da haka malaman addini mu sake muraja'a mu karanta alqur'ani mu karanta sirran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci ba halal da haram bane kadai addinin musulunci babin ibaha almubah ya fi yawa amma yanzu mun maida cewa komai haramun ne halal din dan kadan ne wannan ba haka addini yake ba addini ne mai sauki dan haka wannan yana daga cikin abinda ya kamata domin malaman addini ai su suke tarbiyar har iyayen ma amma iyaye da suke tsananta addini da rayuwa da tsananta tarbiyya akan ƴaƴansu ai sun ga samun wannan afkar ne daga gun malaman addini dan haka akwai buƙatar a sake canja tsarin yadda ake koyar da addini da tsarin yadda ake a tarbiyyar ƴaƴa a wannan lokacin da tsarin yadda muke magana akan ƴaƴa mata magana ta gaskiya yadda ake magana akan ƴaƴan mata gargajiya ce da al'ada da wasu anantawa wanda ba addini bane ba wannan abuwa in mun yi su to insha Allah Allah zai taimake mu dama abin bai zama rampant a kafashen mu ba amma dai yanzu an fara hawa matakin da wannan abin zai shigo kuma akwai shi ba babu shi ba ba sa bayyana kansu ne akwai dalibai to ya kamata mu riki ƴaƴan mu mai kusanci da su mu nuna musu addini yadda yake ba wai a wa'annan tsananta addini ba addinin musulunci addini ne mai sauki Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala ya shirye mu ya shiri ƴaƴan mu da alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ka magance mana abin da ya dame mu da alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu